Shirin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an huta lafiya. Muhammad Lado ne tare da Aisha Tislima ka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta yi kira ga shugabannin tsaron kasar da su murabus daga mukamansu. Bisa la'akari da matsalar tsaro da ke ci gaba da tabarbarewa a kasar. Za kuma ku ji martanin da fadin shugaban Najeriya Tamir a wata sanarwa da ta fitar. Muna kuma tafi da rahoto na musamman daga jihar Niger da kuma labarin wasanni duk a cikin shirin namu na wannan lokaci. Amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Duk da sama da miliyan 14.7 da aka tabbatar suna dauke da cutar nan mai kisa ta coronavirus da waɗanda suka mutu 610,000 a nan Amurka, masu bincike na sanar da ci gaba da aka samu na samar da ingantaccen rigakafin cutar. Magungunan gwaji guda biyu da aka samu, ɗaya na haɗin gwiwa tsakanin Jami'ar Oxford ta Birtaniya da kamfanin sarrafa magunguna na AstraZeneca da wanda kamfanin ƙasar China CanSino Biologics ta samar, sun samar da garkuwa mai ƙarfi a jikin ɗan adam a gwajin da aka yi, a cewar mujallar Lancet ta Birtaniya da ta wallafa wasu bayanan bincike na gwajin jiya Litinin. A halin da ake ciki a jiya Litinin, kamfanin sarrafa magunguna na Amurka Pfizer da takwarance ta Jamus BioNTech suma suka sanar da ci gaba da aka samu a sarrafa nasu rigakafin. Rigakafin da kamfanin na haɗin gwiwa na Oxford da AstraZeneca ya fi samun kulawa sosai, yayin da kamfanin ya sa hannu a yarjejeniyar samar da maganin ga gwamnatoci da dama da zarar an amince da ingancinsa kuma aka bashi izini. Kamfanin ya sha alwashin samar da rigakafin miliyan 2 na maganin. A cewar jaridar New York Times, an gwada maganin akan 'yan sa kai mutum 10,000 a Birtaniya da Brazil da Afirka ta Kudu. Akwai kuma 30,000 a nan Amurka da ake sa ran gwajin maganin da su mako mai zuwa. Waɗannan bayanai na jiya Litinin na zuwa ne mako guda bayan da kamfanin sarrafa magunguna da ke nan Amurka Moderna ya sanar da cewa masu bincike a hukumar kula da cututtuka masu yaduwa sun samar da wani ingantaccen magani da ke matakin gwaji na ƙarshe, duk da cewa yana da alamun illa kaɗan, kasala, ciwon kai da jiki. A halin da ake ciki kuma, shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun cimma yarjejeniya ta kashe dalar Amurka $2.1 trillion a matsayin kasafin kudin tallafin annobar coronavirus. Yarjejeniyar ta hada da dalar Amurka $857 billion da za a bayar a matsayin bashi da tallafi ga kasashen da suka fi galabaita sanadiyar coronavirus. An cimma wannan matsaya ne bayan da aka kwashe kwanaki 4 ana tattaunawa fiye da yadda aka yi zato. Abin da ya fi daukan hankali shine rarrabuwar kawuna da aka samu tsakanin kasashen da suka fi arziki da ke arewacin nahiyar da suka hada da Netherlands da Austria da suka nemi a rage ainihin kasafin kudin na dalar Amurka $1.572 billion tare da gindaya sharuɗa masu tsauri na kashe su. A waje ɗaya kuma Spain da Italia sun buƙaci da a sassauta sharuɗan. Tsohon daɗaɗɗen shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir zai gurfana a gaban kotu a gobe Laraba a Khartoum bisa tuhumarsa da hannu a juyin mulkin soja wanda ya dora shi akan mulki shekaru 30 da suka wuce. Tsohon shugaban kasar na Sudan wanda aka sauke daga mulki a watan Afrilun bara biyo bayan zanga-zangar kin jinin gwamnatinsa fadin kasar, ka iya fuskantar kisa idan aka tabbatar da laifin da ake zargin sa. An dage sauraron karan ne na yau Talata kafin a fara kiran shedu domin a tabbatar da bada tazara yayin zaman na kotu wanda zai karbi lauyoyin waɗanda ake tuhuma da iyalai masu kara. A cewar Zain Al-Abidin Muhammad, ɗaya daga cikin lauyoyin Al-Bashir, wannan shari'a na zuwa ne yayin da gwamnatin rikon kwariya ta ƙasar ta kaddamar da sababbin tsare-tsare domin neman karɓuwa a ƙasashen duniya. Ƙasar ta Sudan ta yi alƙawarin miƙa Al-Bashir ga kotun ƙasa da ƙasa ta hukunta manyan laifuka, inda zai amsa laifukan tuhumar laifukan yaƙi da kisan ƙare dangi da ya danganci faɗan Darfur a shekara ta 2003. Akalla mutum 300,000 ne suka mutu yayin wannan rikici kuma miliyoyi suka rasa matsuguni. A yau Talata, dan takarar jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasar Amurka Joe Biden na shirin gabatar da wasu jerin kudurorin tattalin arzikin kasa waɗanda za su maida hankali kan iyale masu aiki yayin da yake gangamin neman zaben kasa da kwanaki 100 gabanin masu zabe su yanke shawarar wanda za su zaba tsakanin sa da shugaba Donald Trump kwamitin yakin neman zaben Joe Biden ya ce zai yi bayani yadda kudurin nasa zai samar da rukunin kwararrun ma'aikata masu bada kyakkyawar kulawa wanda suka dace da karni na 21 da kuma na ilimi daga cikin shirin sa na farfado da tattalin arzikin Amurka mai taken Build Back Better zabukan da aka gudanar a baya-bayan nan sun nuna cewa Biden na gaba da Trump ciki har da wata kididdiga da Reuters ya gabatar kan mutanen da suka yi rajistar zabe ta internet wanda ya bayyana Biden na gaba da Trump da maki 10 cikin 100 dan takarar Democrat din ya bada cikakken bayanin wasu sassan kudurinsa na farfado da tattalin arzikinsa a yayin da yake sukan shirin Trump game da yadda yake tafi da al'amuran tattalin arzikin kasar Trump ya maida martani tare da bayyana kansa a matsayin dan takara mafi cancanta da bunƙasa tattalin arzikin kasa ya kuma bayyana Biden da cewa ba shi da kwarewa da ake bukata tun a farkon watan nan Biden ya bayyana shirin samar da kamfanonin kere-kere da zai ci dala biliyan 700 wanda ya ce zai samar da sababbin ayyukan yi miliyan 5 da zai taimaka wajen magance matsalar rashin aikin yi da ke dada a ta'azzara a wannan lokaci na annoba bayan jinkirin watanni 4 sakamakon annobar coronavirus za a fara kakar wasan zarin ruga mafi girma a ranar Alhamis tare da jadawalin wasanni 60 da za a fafata a filayen wasannin Amurka yayin da masoya wasan da dama suke farin cikin dawowar wasar da aka yi wa lakabi da National Pastime akwai kuma damuwa game da batun dacewar fara wannan babbar kakar wasa a daidai lokacin da Amurka ke ci gaba da samun hauhawar sababbin kamuwa da coronavirus inda da dama daga ciki inda lamarin ya fi kamari suka kasance wuraren da 'yan kungiyar wasan suke zaune daga cikin jihohi 10 mafi yawan alkalman sababbin kamuwa da cutar a makon da ya gabata sun hada da Florida, Arizona, Georgia, Texas da California inda gaba daya kungiyoyin wasa 11 daga cikin 30 suke zaune ana sa ran cewa Director Cibiyar Cututtuka Masu Yaduwa Dr. Anthony Fauci wanda 'yan kwanakin nan ake yawan ganin shi sanye da takunkumin rufe baki da hanci mai tambarin Nationals shi zai jefa kwallon bukin bude wasar a Washington yayin da masu kare kambun zakarin gasar ta duniya wato kungiyar Washington Nationals za ta karbi bankuncin 'yan wasan New York Yankees a wasan farko
A gaida Aishatu Sule wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya majalisar dattawa ce ta bukaci shugabannin hukumomin tsaro na kasar su sauka daga mukamansu saboda ci gaba da tabarbarewar tsaro a kasar. Majalisar ta cimma wannan matsaya ne bayan da sanata Muhammad Ali Ndume ya gabatar da kudirin nuna damuwarsa kan rahoton kashe sojoji 42 da kuma murabus din sojoji sama da 365 da aka ce sun yi da kansu. Amma a wata zantawa ta musamman da sanata Ali Ndume ya yi da wakilin sashen Hausa Madina Dauda ya ce kudirinsa bai ce shugabannin su sauka daga mukaminsu ba. Shi ya nemi gwamnati ta maza-maza ne ta ba sojojin kasar makamai domin su yi aikin da ya kamace su. Ga yadda hirarta su ta kasance.
Su wayannan sojojinmu suna da matsaloli wanda ba a maganta su ba musamman yawan su bai isa ba kayan aiki ba su da shi wayansu kuma abin nan wato kudaden su ma da suke bukata don su yi aikin yau da kullum din nan ma akwai matsala a cikin samun wayannan kudaden amma ku yan jarida kullum magana za ku yi magana su shugabannin Hausa sai ni ban kawo wannan maganan abin nan ba ni abin da ya dame ni a cikin wayanda aka kashe sojoji 42 wannan babu ban soja a ciki banda da major da captain da kuma lieutenant din nan sauran yayanmu ne wanda suka sadakar da ransu sun je suna yaki ba shugaban kasa wanda shine shugaban jami'an tsaro na kasan gaba daya ake cewa CNC shugaban kasa ta bazawa bakin madaga ne ko so da ko kuma su wayannan da suke cewa ake cewa su ne shugabanni din ai ba su ne suke yakin ba menene damuwar mutanen mu me ya za a kawo wannan abin zuwa karshe shine magana
to ana ganin kaman fito da mu cikin wannan kangi na hannunsu domin suke shugabantar abin
dai maganan shugabanci din na hafsan sojoji ko kuma abin ba maganan da ni dan majalisa zan yi akai ba don ba hurumi na bane amma magana da yake hurumi na shine magana da yake ga miki a wakilan jama'a da hadda wayanda suka rasa rayukansu da kuma wayanda suke rasa rayukansu da kuma azaman chairman na AMI a majalisar dattawa hakina shine in duba abin da suke yi kudaden da aka ba su ya suke amfani da shi amma ba wai yanzu a ce ai ka harba target baka samu ba wannan ba aikina bane ko kuma a ce arsashin da kai amfani da shi ne ko kai amfani da arsashi biyar kai amfani da 50 wannan ba aikina bane ko kuma in ce ga yadda za ku yi yake nan wannan ma ba aikina bane amma shin menene damuwansu ina ne ake da matsala me yasa ba sa samun nasara a cikin wannan ko kuma ba su kawo karshen wannan abun ba kuma ya bayyane ne ba kayan aiki ba yawan sojoji kuma kudaden su ma ba a basu a lokaci yanzu muna cikin shekara na rabi sai la sati mai zuwa ne aka basu rabin kudin kasafin na budget na shekara na tutta za a yi irin wannan aikin kuna magana ba maganan burate maganan ko sadi ko wani abin nan bane no mene ne yake faruwa mene dalilin da yanzu kamar yanzu mutanen nan sun kama hanyar da yamma za su je aka amka musu me yasa da mene da za a yi da wannan abun ba zai faru ba kamar yadda nace da akwai drone yanzu suna da shi in za su je zuwa point A in sun tura drone wayan nan da suke kasa ba za su gan su ba su kuma za su gan su don drone zai je kawo musu abin hotuna da movement na komai yake to in sun gani ba za su je wurin ba ko kuma za su je da shirin su alaman shine wayan nan abubuwan babu kuma shine abin da majalisar dattawa tace gwamnati ta ba sojoji kayan aikin da suke bukata
tambaya ta cikin shekara 11 da ake yaki da yan ta'adda a kasar nan za a ce gaba ɗaya cikin shekarun nan ba a ba mutanen nan kayan aiki ba da me suka rika yi to
hajiya da tsofaffin kayan aikin da suke da shi suke zafa ma wallahi sojojin nan in kin je bakin daga kin ga irin halin da suke zama wallahi ni kam ba zan iya zama a cikin wancan halin ba balle man sa dana a ciki common tent common inda za su kwana abinci ana zuwa yanzu sojojin mu wani lokaci ana tafiya don abincin da ma ba a basu yadda aka saba aikin soja mu da muka tashi a bariki lokacin da iyayen mu suke abin nan har ma lokacin da yakin ya kare inda ake deploy sojoji don su je su gadi ana kai musu abinci a wurin abinci da zafin amma yanzu sojoji suna zama a cikin trenches wanda ruwa yanzu kamar da daminan nan inda suke zama in kin je kin gani hajiya ba za ki yarda dan ke zauna a cikin wannan condition ba
sanata Ali Induma kenan a tattaunawarsa da Madina Dauda to sai dai a wata yar gajeruwar sanarwa da ta fitar fadar shugaban Najeriya ta mai da martani ga majalisar dattawan kasar dangane da kiran da ta yi na shugabannin tsaron kasar su sauka daga mukamansu abokin aiki na Murtala Faruk Sanyinna ya ga wannan sanarwa ga kuma rahoton da ya hada mana
sanarwar mai dauke da sa hannun kakakin shugaba Buhari Femi Adesina ta ce fadar ta sami labarin matsayar da majalisar ta cimma tana mai jaddada cewa batun nade ko sallamar shugabannin rundunonin tsaron kasar batu ne da shugaba Buhari kadai yake da hurumin yin abin da ya ga dama sanarwar ta kara da cewa a matsayinsa na babban komandan daukacin dakarun kasar shugaba Buhari yana zabawa kasar abin da yafi mata alheri ne a koda yaushe kiran na majalisar da martanin na fadar shugaban kasa na zuwa ne kwana daya bayan wata ganawar sirri da babban hasan sojin kasar na Najeriya Lieutenant General Tukur Burate yayi da shugaba Buhari a jiya Litinin a hirarsa da manema labarai bayan ganawar General Burate ya ce hanyar da za a iya magance matsalar tsaro a kasar ita ce jama'a su rika baiwa jami'an tsaro haɗin kai wajen gudanar da ayyukansu abinda masu fashin baki suka fassara a matsayin bada bayanan sirri sai dai rahotanni da dama sun sha nuna yadda jama'a da ma shugabannin unguwanni suke bayyana shakku wajen bada bayanan sirri ga jami'an tsaro lura da yadda ake bi ana musu cune lamarin da wasu lokuta yakan sa har su rasa rayukansu
a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahotonsa na musamman
Majalisar Dokokin Jihar Niger a Najeriya na ci gaba da yin binciken kwakwab akan yadda kwamitin nan na yaki da yaduwar cutar corona da gwamnatin Jihar Niger ta kafa ya ce ya kashe sama da naira miliyan 700 a yaki da yaduwar cutar corona a jihar Majalisar dai bayan ta nuna rashin gamsuwa da yadda aka kashe waɗannan zunzurutun kuɗaɗe ta kuma baiwa gwamnatin jihar Niger wa'adin mako guda da ta raba kayan tallafi na abinci da wasu bayan Allah suka baiwa talakawan jihar a lokacin zaman kullan corona da ta ce har yanzu ba a raba waɗannan kaya ba suna nan jibige Malik Madaki Boso dan majalisar dokokin ne mai wakiltar karamar hukumar Boso kuma shugaban wannan committee na majalisar yayi karin bayani.
Ya an kashe kudin wannan?
Eh duka wannan kudaden da aka kashe gina ai. Wannan miliyan 795 din shi ne kudin da suka kashe tunda aka fara wannan aikin coronavirus din a Niger State.
To yanzu ya rubuto muku kun gamsu da abin da ya rubuto?
Magana mun gamsu bai taso ba to saboda bincike muke tsakani da Allah mun tarda abinci sosai masu yawa kuma mun gansu su dai ba a raba su ba.
Mutane za su yi mamaki ga talakawa na bukata an yi zaman kullun nan kusan watanni uku. Me yasa kun bincika me yasa ba a raba wannan?
Eh to kagan dai mun dai tsakani da Allah da muka je muka duba wannan wannan damuwa da take mutane sun samu mu makaran kanmu mun samu. Saboda mun iya tambayan shi chairman na committee shi secretary na gwamnatin jihar Niger muka iya nuna masa wanga abincin da aka aje su wasu suna lalacewa wasu kuma abu ne wanda suna da ranan expiring date kamar akwai randa in ta kai ko mutum ya ci zai zama matsala a jikin mutum. To menene dalili a ce wanga abun an aje su har zuwa wanga lokaci ba a raba shi ba?
To shi ma dai honorable Shaibu Liman iya mai wakiltar karamar hukumar Sulaja a majalisar kuma memba a wannan committee yayi karin haske akan matsayin su.
Dole maganan jimillan ma kudin da ma aka kashe dole sai in mun ci gaba da binciken mu mun samu mun tattara duk hanyoyin da aka biya kashe kudin nan kafin al'umma su samu cikakken bayani akan abin da ya faru.
Wani martani za ku maida wa jama'a musamman masu tunani ko hasashen cewa ku ma majalisar nan ta riki ba a gan ku bane ko kuma ba a ba ku wasu kudade bane sai sa kuka bijiro da wannan aiki?
Well ka san irin wannan bayanai ko kuma zargi daga al'umma wannan bai karewa amma tuna musamman cikin mu ƴan majalisa akwai member a wannan committee din da ya kamata yana wakiltar ƴan majalisa doctor ne kwararren doctor ne ya kamata a ce shi ma yana cikin committee din so maganan cewa an gan mu wannan bai taso ba muna aikin mu ne inda kuma ba mu aikin mu aida ba kai ga waɗannan abubuwan da suka bayyana ba.
Alhaji Abdullahi Muhammad shine shugaban kwamitin kula da kayan abincin da kamfanoni masu zaman kansu suka kawo ma talakawan jihar Niger tallafi saboda wannan matsala ta corona. Ya ce ba a kammala kawo kayan bane shi yasa har yanzu ba a raba wannan abinci ba.
Ba za ku kuma yi ba wani abu baka bashi wani abun ba saboda haka sai kun jira komai ya cika sannan ka fara bada shi a dokan su kenan. Abun da yasa mutane ke samun labarin cewa wasu state sun fara bayarwa shine wanda aka ba kwangilan ya kawo shinkafa Niger ba shi aka ba kwangilan ya kai shinkafa Kaduna ba.
Eh me za ku ga jama'a game da wannan abu musamman bisa la'akari da kusan du'an masu?
Yawwa sai dai ayi hakuri luran ga tazo wanga kayan ga dole mu yi hakuri don ba mu ne muka dauki kudin mu muka je muka saya ba gudunmawa ne kuma gudunmawa ne da tsari saboda haka mutane su yi hakuri dole ne mu ma duk yanda muka kai ga mutsuwa ga mu basu wannan kayan sai mun bi tsarin da wanda suka kawo tallafin ga suka jindaya mana ba za mu iya ketare doka ba saboda haka su yi hakuri da kazaran kayan ya cika ai yanzu me muke magana yanzu muna magana shinkafa buhu 30,037 da wani abu ne ya rage wanda mun kiyasta shi a bisa dokar kaidan da suka nuna mana cewa mu muna expecting motoci na daukan kaya 88 yanzu mun riga mun karbi kaya motoci kusan 73 saboda haka muna sa ran shinkafan da ya rage mota 15 za su kawo su wanda in har shinkafan ya hado a can gurin sa su labana din ba zai dauki lokaci ba za su kawo mana shinkafa kuma da sun kawo dama wannan shin sakatare ta ce da kayan ku ya hadu ku kira ku inform din mu cewa ku sanar da mu cewa kayan ku ya hadu mu sai mu sa ranar da zamu zo mu kaddamar da rabo saboda
wanda yake nan yanzu ba wanda zai lalace cikin kayan da ke hadu.
Eh to muna sa ran babu wanda zai saboda wanda muke da tunanin ma zai iya yin wani abu sai mu kuma har yanzu dai bai yi komai ba.
To shugaban kwamitin hana yaduwar cutar corona da gwamnatin jihar Niger ta kafa wanda kuma shine sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ga abin da yake cewa akan yadda suka kashe waɗannan kuɗaɗe.
To alhamdulillahi kuma da ka sani haka su ƴan majalisa sun so su samu cikakkun bayanai game da aikace-aikacen wannan kwamiti na COVID-19. Kuma idan ka tuna mun je mun zauna da su na 'yan majalisa ya kai kusan lokaci kusan hawa uku na biyu da na uku. Mun buƙaci bayanai da takardu akan abubuwan da aka ba kwamiti na kuɗi da kuma me suka kashe kuɗin a kansu. Duka wayannan bayanan mai masu wanda ya shafi kamar bangare kamar guda biyar ko shida haka. Akwai maganan kayayyakin asibiti da aka sassaya da kuma magungunan da ake bawa wanda su aka ajiye a wa'inda ake tsare wanda su samu da wannan ciwo da sauransu da abinci.
Me za ko baya ga 'yan majalisar nan akwai mutane a ɗaiɗaiku daban-daban suna ta korafi akan yadda kuka ce kun kashe kuɗaɗen nan. Hatta ta wasu kafofin watsa labarai da aka ce an ba su wasu kuɗaɗe kuma sun ga kaman ba a ba su kuɗaɗen nan ba. Me za ka gaya wa mutane?
A'a, mutane su je su yi bayani. Idan aka ce midiya, ka ga mutane suna ɗaukan kawai kuɗin da za ka kashe ne ga kan jaridu ko kuma ga gidan rediyo ko da talabijin, amma ba abin ba haka ba ne. A cikin wannan maganar midiya akwai faɗakarwa constatation. Wanda yake akwai su ɗan kwamiti sun je har ƙauyuka da local government sauransu don su faɗakar da jama'a su wa sun buga posters sun buga abin da ake amfani da shi a hannun ɗinnan wanda ake kira flyers da sauransu. Duk wa'annan sun kunshi abubuwan da aka kashe wanda yake mutane suna gani kamar a'a abin da aka kashe gidan rediyo ne kawai a'a ba haka bane. Ƙorafe-ƙorafe ba za su tsare ba idan mutum ba ya ga cikakken bayani ya gani ƙoro-ƙoro ba. Mutane da yawa ba su tsammanin cewa ma a fai abincin ba. Kila ana wani wuri ma an ci ba sai abincin ba. Asibitin ma da muke wurin da ake ƙoƙarin a yi inda za a gwajin jini domin wanda suka kamu da cewa wani sun ce a yi ƙarya ne ba yi ba.
A yanzu dai al'ummar jihar Niger musamman talakawa masu ƙaramin ƙarfi sun zuba idanu domin ganin ranar da za a raba wannan tallafi na kayan abincin da kamfanoni masu zaman kansu suka kawo da aka bayyana cewa magidanta 47,611 ne za su amfana. Mustapha Nasiru Bakari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To gaida Mustapha Nasiru Batsari. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nigeria. Za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To kafin mu ci gaba da shirin, bari mu shakata da wannan waka.
Hata da biyu na alkalau na zannawa ban gidana na zaka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana ban gidana da zaka dauki zance na wallahi Allah da ka hayya hasashi na gida dubu na gina ta na dun wajen kwana ciki da falo dubai daban daban dana Kanta na dina talauce da ke sun wallana sana'an kauce wa idan duna da ke dina an banta sawaye na ga masu ikona an dauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kona da mai gidana da baka duba zance na wallahi Allah da ka cika muradi na
Ubangidana da baka dauki zance na a rado Allah da kai hasashi
na zamma bayi na ciki da bashi turewa muna haka na mai rijiya da babu ruwa muna nusewa kasa zuciya tana kwawa muna ta bautar gangar jikin mu bakiwa muna biye al'aura muna biya cewa ya tareta sanya muka da rodewa
kuma dalla yanzu kuma ga Haruna mamman bako da labaran wasanni
wasanni a takaice
labarin wasannin mu na ranar yau zai koma da mara dadi ne na rasuwar Alhaji Mahmudu Inji mai lakanin sunan Birbiri shi dai Birbiri shine dan wasar kasar Gambia mafi fice a kullun kafa a tarihin wannan kasar a shekaru na 1960 inda ya buga kullun kafa a kasar Senegal Salewo Ingila Denmark da Spain ko Spain amma ya kafa tarihi ne a FC Sevilla ta kasar Spain ko Spain inda ya zura kullaye raga har ba sali kuma tuni club din na FC Sevilla na kasar Spain ko Spain ya hito da wani paper video domin karrama tsohon dan wasan da ke kasancewa zakaran wasannin karni da ya gabata na kasar Gambia hukumomin kasar Gambia har yanzu dai basu bayyana dalilan rasuwar Birbiri ba cewa da Alhaji Mahmudu Inji wanda ya rasu ranar 19 ga wannan wata na Yuli a birnin Dakar na kasar Senegal tsohon dan wasan tun shekaru na 1960 har zuwa karshen shekarun 1980 ya buga kwallon kafa a matsayin mai cin kwallaye a raga tuni dai masu tsaurin ra'ayi daga cikin magoya bayan club din FC Sevilla na kasar Spain ko Spain inda dan wasan ya kafa tarihi sosai sun sakawa gungun su sunan Biris North domin karama tsohon tauraruwar kwallon kafa na kasar Gambia da club din na FC Sevilla wanda ransa halinsa cewa da Birbiri ko Alhaji Mahmudu Inji a ci gaba da dabsa a teburin kwallon kafa na premier na kasar Ingila mako na 37 a yau Watford na karbar bakuncin Manchester City sai Aston Villa na karbar bakuncin Arsenal inda za a ci gaba da waɗannan wasanni a ranar gobe Laraba idan Allah ya kai mu Manchester United za ta buga da West Ham sai Liverpool zakaran bana za ta karbi bakuncin Chelsea a kasar Italiya ko a yau ana ta ana gogawa a mako na 35 na Serie A inda Atalanta da Bergamo ke buga da Bologna sai Sassuolo da Milan AC yayin da za a ci gaba da waɗannan wasanni na mako na 35 na Serie A na kasar Italiya gobe Laraba Parma za ta karbi bakuncin Napoli sai Inter Milan da Fiorentina yayin da Spal za ta buga da AS Roma sai Sampdoria da Genoa za ta buga da Genoa Lecce ko ta tabsa da Brescia Torino ta buga da Elas Veron shi ko dan Nigerian nan Samuel Kalu da ke buga club din kwallon kafa na Girondin de Bordeaux na kasar Faransa ba zai raki takwarorin sa na wannan kungiyar ta Bordeaux ba a cibirin El Evilen domin atsayi saboda yana dauke da cutar coronavirus dan wasan da ya dade a tarayyar Nigeria saboda rufe iyakoki da kasashen duniya suka yi sabili da cutar corona ya isa a Faransa a farko farkon wannan watanni inda ya kamu da cutar coronavirus a ranar 6 ga watan Yuli sai dai saboda sirri na aikin likita club din Bordeaux na kasar Faransa bai bayyana sunansa a wannan lokacin ba yanzu haka dai dan wasan na killace ne a can Bordeaux ta kasar Faransa har zuwa lokacin murmurewar sa daga cutar coronavirus Haruna Mamman bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu sai kuma gobe idan Allah ya kama za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu kan a madadin Aisha ta Sule wacce ta tayar ni gabatarwa sai kuma Julie Nevis Gresham da ta hada shirin ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kwana lafiya.